This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na murya Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Niger za a iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyyar dukkan sazango FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Yanzu ma tare da Mahmud Lado da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliu ke farin cikin jin ragamar shirin a hantsin nan.
Da hanyar ba man nan ko da soja ba kai saka bi ba tsakanin wata uku din nan, alhamdulillah mun ga canji, mun ga amma dai kuma abu daya da kowa ya gani, mun ga irin barnan da akai.
Commissioner ya da labarai na jihar Borno Muhammad Bulama kenan, za mu kawo muku cikakken bayani da yayi ba labarai. Ibrahim Alfa Ahmed na tafi da shirin ciki da gaskiya, sannan ku ji sharhin da wasu jaridun arewacin Najeriya suka yi cikin mako. Akwai mu da filin ra'ayi daga bakin mai shi. Yanzu ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Majalisar Wakilan Amurka ta amince da wani kudirin doka da zai haramta waɗanda suka ziyarci ƙasashen Iraki da Siriya cin gaje shirin nan da kan ba wasu marasa visa damar shiga ƙasar. Kudirin ya mai da hankali ne kan tsarin kyale marasa visa daga ƙasashe 38 da Amurka ta amince da su shiga ƙasar ba tare da karɓar visa ba, wato daga wani ofishin jakadancin Amurka, inda za a bar su zauna har na tsawon kwanaki 90 ko ƙasa da haka. A majalisu 407 suka amince da kudirin dokar, yayin da 19 kacal suka nuna adawarsu a zaman majalisar da aka yi a jiya Talata. Kudirin har ila yau zai samar da sauyi kan irin visar da za a rinka baiwa waɗanda suka fito daga ƙasashen Iraki da Siriya da sauran ƙasashen da ake musu kallon tingar 'yan ta'adda ne, da kuma duk wanda ya kai ziyara waɗannan ƙasashe cikin shekaru 5 da suka gabata. Aƙalla mutane miliyan 20 ke kawo ziyara nan Amurka a duk shekara ƙarƙashin wannan shiri, waɗanda akan tantance su kafin su shiga ƙasar ba tare da visa ba.
Jama'a Faransa na binciken wasu sojojin ƙasar su hudu da ake zargin sun aikata laifukan fyaɗe a kan yara ƙanana a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, inda Faransa ta tura dakarunta domin gudanar da ayyukan wanzar da zaman lafiya. Wasu majiyoyi sun tabbatar da cewa an fara tuhumar mutanen hudu a birnin Paris, sai dai babu masaniyar ko ana musu tambayoyi ne a matsayin waɗanda ake zargi ko kuma waɗanda suke ba da shaida. Rahotanni sun ce sojojin na Faransa sun aikata laifukan fadin ne a ƙarshen shekara ta 2013 da kuma tsakiyar shekara ta 2014, lamarin da bai fito idon duniya ba sai a farkon wannan shekara, bayan da jaridar The Guardian ta ƙasar Burtaniya ta wallafa wani rahoto a kai. Bayanai sun ce a bara ne hukumomin Faransa suka samu rahoto kan zargin aikata fadin, inda suka kaddamar da bincike a kai ba tare da sun fito sun bayyana lamarin a fili ba. Wannan zargi na fade da ake yi wa sojojin na Faransa ya janyo suka sosai kan ƙasar da ma Majalisar Ɗinkin Duniya dangane da yadda suke tafiyar da lamarin.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Rasha ta ce a karon farko ta yi nasarar kai hari akan wata tangar 'yan ƙungiyar IS a arewacin Siriya, bayan da ta harba wasu makamai masu linzami daga ƙarƙashin tekun Mediterranean ko kuma Bahar Rum. Da yammacin jiya Talata ne ministan tsaron Rasha Sergey Shoigu ya gaya wa shugaba Vladimir Putin ta kafar bidiyo cewa dakarun ƙasar sun kai kaici wasu wurare biyu da 'yan ƙungiyar IS ke ajiye makamai a birnin Raqqa na Siriya. Ministan tsaron ya ce, mun yi imanin cewa mun lalata rambun makaman mayakan IS da kuma wani wuri da suke haɗa na kyauye haɗa da adana mai a kusa da iyakar Turkiyya. Ya kuma ƙara da cewa ƙalla mafakar 'yan IS guda 600 aka kai hare-hare cikin kwanaki uku da suka gabata. Wannan rahoto da ministan tsaron ƙasar ya gabatarwa shugaba Putin na zuwa ne a daidai lokacin da kafofin yaɗa labaran Rasha suka rawaito cewa Rasha da Siriya sun kammala kwashe ragowar jirgin ƙasar, wato samfurin Su-24 da aka harbo a iyakar Turkiyya.
A hali da ake ciki kuma, Amurka na duba wani rahoto da ke nuni da cewa Iran ta gudanar da wani gwajin makami mai linzami a ƙarshen watan da ya gabata. Abinda Amurkan ta ce ya saba dokar kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. A jiya Talata, jakadar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power ta ce Amurkan na gudanar da binciken kwakwaf kan wannan rahoto, za kuma ta ɗauki matakan da suka dace muddin aka tabbatar da sahihancin wannan rahoto. Jama'a Amurka sun ce ranar 21 ga watan Nuwamba Iran ta gudanar da gwajin makamin wanda ya yi tafiya tsakankanin ƙasar ta Iran. Jakadar ta Amurka ta ce sun kuduri aniyar ganin sun kawo ƙarshen ayyukan ƙasar ta Iran na yunkurin harba makamai masu linzami. Wannan dai ba shine karo na farko da Iran din ta yi gwajin makamanta masu linzami ba, ko a watan Oktoba da ya gabata ma ta harba wani makami mai tafiyar dogon zango, lamarin da ya janyo suka daga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya.
Hukumomin Yemen na sa ran dakarun ƙasar da 'yan tawayen Houthi za su amince da wani shirin tsagaita wuta na tsawon kwanaki bakwai idan suka haɗu a wani taro da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya a Switzerland domin kawo ƙarshen rikicin siyasar ƙasar. Shugaban ƙasar Abdurrabbu Mansur Hadi ya aikewa da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya wata wasiƙa inda ya bayyana yadda shirin tsagaita wutan zai kankama tare da fatan za a ƙara tsawaita shirin idan har 'yan ɓangaren Houthin suka amince. A ranar Litinin din ta gabata ne wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan rikicin na Yemen, wato Ismail Old Sheikh Ahmed, ya ba da tabbacin cewa ɓangarorin biyu za su tsagaita wuta na ɗan wani lokaci bayan da ya ayyana cewa dukkaninsu sun himmatu wajen ganin an samu maslaha kan rikicin a wannan zama da za a yi fara a ranar 15 ga watan Disamba. Ana dai sa ran jami'an Majalisar Wakilan Ƙasar da ke goyon bayan tsohon shugaban ƙasar Ali Abdullah Saleh su ma za su halarci wannan zama.
Labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ba da jima wannan bane a jihar Borno ko a mafarki mutum ba zai yi tunanin zuwa ba ma daga Borno ba saboda hanyar ta zama mayankar bil'adama a hannun ƴan bindigar Boko Haram. To wani hali ake ciki ne yanzu tambayar da Nasir Adamu Lai ka yi wa kwamishinan yaɗa labarai na jihar Borno Muhammadu Bulama kenan.
Wannan abu ne da muke fama da shi yau shekara da shekaru. To yanzu gashi mun ga canji. Da hanyar ba mun nan ko da soja ba kai saka bi ba. Tsakanin wata uku din nan alhamdulillah mun ga canji. Mun ga amma dai kuma abu ɗaya da kowa ya gani mun ga irin barnan da aka yi.
Amma Muhammad da kace wata uku da suka wuce ko da soja ba za a iya bin hanyar ba. Yanzu me yasa ya zama ko da sojan ma a dadin ba za a iya bi ba?
Don lokacin 'yan Boko Haram sun mamaye wayannan garuruwa saboda haka ko sojoji ba su isa shiga ba. To amma alhamdulillah nan watanni guda uku hudu da suka wuce din nan sojojin mu Allah ya musu albarka sun yi aiki mutuka sosai yadda yau duk sun kwato garuruwan nan da suke kan hanyar nan da kuma kusan duk garuruwan da suke da hannunsu an karbo an kwato su. Shi yasa yanzu har muke da wannan daman mu biyo hanyar nan mu zo ba ma. Gwamnatin jiha Borno tana iya gurgurdun karfi. An fara aiki gine-gine da sauransu a inda aka kwato. Amma abu ɗaya da ya kamata a yi kuma wanda muke yanzu. Muna ƙoƙarin mu tabbatar da 'yan sanda da 'yan duk dai abin nan ɗin gwamnati, authority sun koma da kuma su local government personnel ɗin da sauransu duk garin da aka kwato. Idan muka tabbatar akwai security a garin, za mu zo da duk darajar gwamnati da ya kamata yake wannan wurin. Mu tabbatar da idan aka yi haka mutane za su samu ƙwarin gwiwa su da kansu su dawo cikin garin duk garuruwansu su zauna. Muna da imani a kan cewa duk Borno zai zama lafiya kuma mutane kowa da kowa zai koma gidansa nan da wata shida. Tsakiyar shekara mai shigowa din nan a 2016 muna fatan kowa zai samu koma gida.
Zan iya cewa kusan ba kowa a garin nan, wasu da waɗanda suka rasu. Shin asalin sauran mutanen garin da suke raye suna ina ne yanzu?
Yawancinsu na ba ma dai musamman suna Maiduguri. Kusan dukkansu ko suna cikin IDP camp ko kuma suna cikin gidajen mutane suna zaune da 'yan uwa da abokan arziki. Yanzu garin Maiduguri don wannan garuruwa da yawa mutanen garuruwa local government da yawa sun zo suna zaune a Maiduguri. Babu zai kai mutane kamar miliyan 1.5 zuwa 2. Na ba ma duk kusan su ɗaya. In fact idan Allah da ya muka koma Maiduguri lafiya akwai dalori camp da za mu tsaya. Za ka gani babban camp ce. Kuma duk wannan sansanin duk mutanen bama ne suke ciki.
Ga wanda bai san bama ba, a wannan lokaci da ake da zaman lafiya kofar shehun bama ya wajen yake lokacin da ake da zaman lafiya?
Lokacin da yake zaman lafiya nan gurin in ka zo alhamdulillah za ga mutane motoci yara suna wasan ƙwallon ƙafa. Komi da komi na tafi lafiya duk kaga wayannan gine-gine nan da ke ganinsu duka ofisoshi ne duk wayannan da aka kokona din nan zaka gani zaka alhamdulillah zaka mutane suna kaiwa da kawa palace din da kansa lokacin bawani damuwa yanzu kaga gone take saboda haka abubuwa sun canza butuka ba na wasa ba wannan garin ba ma ita ce ina jin a girma ko na biyu a Borno gaba daya
banda
birnin Maiduguri saboda haka yau kaga ba kowa ka san lalle akwai abin da ya faru a cikin garin ba sai an ga ma ba.
Mu tashi mu falka 'yan arewa kama ba ce aikin kawai.
za mu kawo muku maimaita shirin ciki da gaskiya kamin nan sai a ci gaba da shakatawa da nasihar marigayi Alhaji Mamman Shata yake yi.
Ajiwa ku tashi ku fada kayan ajiwa ku san bacci wasan kawai ne
mu tashi mu fada kayan ajiwa mu san bacci aikin kawai ne
bacci aikin kawai ne in ka falka dan ajiwa ba ma san enza geta ke ba ma san an ba chabace aikin nan da kake wa arewa rike shi a zuci zuwa gabaki na ji wurin manyan mutane
mutane mu bare kayan arewa mu san baki aikin kawai
na ji wurin manyan mutane sun ce bace aikin kawai ne
mutane mu bare kayan arewa mu san baki aikin kawai
kai ku tashi ku banka yan arewa kama bacci aikin kawai ba bambanci kasa arewa ba bambanci kasa arewa kowa ya zo kan arewa mai jin Hausa da mara Hausa rike shi kamar dangin kane shi ba bambanci yan arewa
mutaki mu bare kayan arewa mu san baki aikin kawai
mutanen gwamnati na fada man hatta nisha ta mawaki na jorin manyan mutane ku tashi ku falka yan arewa ku san bacci aikin kawai ne
ku tashi mu falka yan arewa mu san bacci aikin
kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC karfe 2 na dare da minti 12 da rabi a halin yanzu kuma sai a gyara zama ga maimaita shirin ciki da gaskiya
Jama'a assalamu alaikum. Kwanakin baya muka kawo muku bayanin wasu ƴan sandan da suka ci zarafin wata mace mai suna Hafsat Shehu da wani mai son aurenta Idris Badamasi a garin Dan Kanjiba dake jihar Katsina. A ranar da muka sanya wannan shirin, mataimakin Inspector General na ƴan sanda mai kula da shiya ta daya wadda ta hada da jihar ta Katsina, AIG Tambari Muhammad Yabo, ya sanya an kamo waɗannan ƴan sanda. Aka kaddamar da bincike aka kuma fara da yi musu shari'a cikin gida. A bayan kammala wannan bincike, an kori waɗannan ƴan sanda daga aiki. Suka yi asarar dukkan wasaƙoƙinsu na ritaya. Sannan aka kama su aka gurfanar da su a gaban kotu a Katsina bisa laifukan da suka aikata. Shi kuma farar hular da ake zargin ya haɗa baki da su waɗannan ƴan sanda guda biyun, shi ma an kama shi aka gurfanar da shi gaban kotu shi kuma a garin Malumfashi. To bari mu faro da shi mataimakin Inspector General na ƴan sanda Tambari Yabo domin jin abubuwan da aka gano a wannan bincike da aka gudanar.
Kusan mun kammala wannan bincike yanzu, abubuwan da aka zarge su ƴan sandan da su har ma mai musu abin da muke kira audley room, wato ai musu shari'a, an kira shaidannu da sauransu sun ba da shaida ga abin da sun ka sani gwargwadon hali bayan sun rantsuwa da Alkur'ani da sauransu. Kuma an same su da sun yi wannan laifi, kuma an zartar musu da hukuncin a kora daga aiki da shi inspector da shi ma wannan corporal Nura dukansu. Bayan ma an kore su daga aiki, an kai su suna gaban kula yanzu ana musu shari'a kan wannan abin da suka yi. To inda aka kwana kenan.
Ka ce kora daga aiki, kenan babu sha'ani na sallama ko kuma akwai batu na hakoki?
Idan mutum aka kore shi daga aiki, ba wani haƙƙi da kuma yake, wani haƙƙi kuma dismissal aka ce kai abin da an kai, ai komai yana da tsari. Mu ba mu muka shirya doka aikin gwamnati ba, bi ɗaya muke tsare shi ke idan ka bar aiki bisa girma da arziki duk abin da ya kamata a baka dole a baka hakkinka, amma in ka bar aiki kaya abin asha abin lahi wanda kowa ya tabbatar da lahi ne, to wani benefit kuma za a baka?
Wannan ya nuna kenan ita hukumar ƴan sanda ta gamsu da basin da aka bayar a gaban shi wancan committee?
Muhimmin gamsu shi yasa ai muka ba su wannan punishment din, amma kamar yadda ga maka mun kai su kotu ai. So kotu yanzu kuma ya rage, in tuka je kotu abinda kotu za ta yi yana gaba ga abinda muka yi. Ka san kotu su ne final arbiters, su ne final masu ba da judgment. Idan su ma sun yarda da abin da mu muka ce, to kaga magana ta kare kenan. Idan kuma ba su yarda ba, sun tabbatar da abin da muka yi, to alhamdulillah.
Abin da nake so mai saurare shi ma kuma yake so ya gane shine kaiwa kotu da kuka yi akan wannan caji da aka yi musu ko laifin da kuka same su da shine karka kuka resu ko kuma a game da wancan batu ne
da ba. Wancan magana da ita cewa sun yi abin da ake kira indecent assault. Wato mutum namiji ya yi ma wace abubuwan da ba su kamata ba, kamar yadda aka ce sun sa mata hannu. To kaga wannan bai kamata ba, shi ake kira indecent assault. To waɗanda suka ba da shaida musamman da ita kanta ya nuna cewa sun yi mata haka, kuma mu mun yarda da sun yi mata haka, shi ya sa muka ba su wannan horon da muka ba su na kora daga aiki da kuma kaiwa kotu. To abin da sa muka kaiwa kotu saboda kotu ta tabbatar shin abin nan da muka yi ya dace ko bai dace ba.
Kenan idan aka samu aka san haka, akwai yiwuwar ku dawo da su aikin dan sanda?
To ai kotu su suke da su ne final arbiters, su ne waɗanda ke ba da hukunci na ƙarshe wanda kowa dole ya bi, da mu da kowa aida dole ya bi hukunci wanda kotu ta bayar. So idan kotu ta ce ya ba su yi waɗannan abubuwa ƙarya ta aka yi musu kuma yadda su aiki, dole mai da su.
Kotu yanzu za ta neme ku kenan ku ba da shaida don ku kare wannan mataki da kuka ɗauka a hukumci na ɓangaren aiki
da? In kotu ta neme mu ba da shaida, za mu je mu bayar mana. Ai, akwai IPO da sauransu, sai su je su ba da shaida. Kotu da ya neme mu ba da shaida, kuma dole mu tafi mu ba da shaida abin da muka sani.
Wai baya ga wannan laifi da kuka samu da su waɗannan jami'ai naku guda biyu kuma kuka zartar da wannan hukunci, akwai wani saƙo ne da kuke so ku aika ma mutane musamman su jami'an 'yan sandan naku da suke yi muku aiki?
Wannan horo da muka bayar ai gani gawa ne ya isa tsoron Allah. An ce idan ka gaya ɗan'uwanka ya kama da wuta, to kai ka sami ruwa tun wuta ba ta kawo gare ka ba, ka samu naka don kai ya kama. To shi an maƙasudin wannan horo da aka ba su yanzu saboda wasu su gani su rage yin irin abubuwa waɗanda ba su kamata ba.
Matakin nan naku ya nuna kenan yanzu ya magance wancan batu na neman haƙƙi da ita wacce yariya da 'yan uwanta suke yi, ko kuma a'a yanzu ko kun yi naku ne kuma su ma yanzu za su iya ci gaba da neman haƙƙinsu a gaban shari'a?
To mu nan da muka yi kaga abu ne wanda shafi ƙa'ida ta aiki. Kana aikin gwamnati akwai dokokin da dole ka zama kana mai biyayya gare su. To mu mun yi saboda mu kare haƙƙin aiki, cewa ba lasin bane don kana saye da rigar ɗan sanda ka ci zarafi, ka ci mutuncin mutane, ka yi abin da kaga dama kuma ka wuce ba tare da an maka horo ba. So shi ya samu kai wannan. Amma su har gobe idan suna da wani suna da claim, ma kai ma ka san suna da civil claim, wannan abin da an kai mata na iya ƙara ta kotu, ta ma iya ƙara ta kotu, ka sani ta ma iya ƙara su kotu. So suna da dama su bi civil aspect of it. Wato ƙara wadda ake ce ma civil ƙara ita ce wadda ƙara wadda mutum zai yi ya nemi haƙƙin kansa da kansa. To sun ga sun sa irin wannan ƙara a kotu.
AIG tambar yabo kenan. Lauyan Hafsat Shehu da Idris Badamasi shine barista Shafi'u Umar Karfi.
Na farko na da labarin cewa su wane 'yan sanda da suka ci zarafin wa'annan bayan Allah, wato shi Idris Badamasi da Hafsat Ahmad, dukansu hukumar 'yan sanda ta sallame su daga aiki kasancewar abin da suka yi bai daidai ba kuma ya saba ma ka'idojin doka ta ƙasa. Na biyu an kai su kotu, handa ki cikin yanzu an kai su kotu 'yan sandan su biyu suna gaban kotu Chief Magistrate da ke Katsina ta ɗaya. Na aka kai su yanzu ainihin musu shari'a yanzu haka, inda kotu aka gabatar da su akan cajin laifi na abin da ya shafi yunkuri na aikata fyaɗe da kuma laifi na cin hanci da rashawa kamar duk da yanda bayani suka gabata. Kuma zuwa yanzu ƴan sanda suna kan gabatar da su a kotu, ba a fara sauraron shaidu ba tukunna har zuwa yanzu. Sannan kuma shi wancan ɗayan wato farar hula kabirbala shi kuma malumfashi suka mai da shi, wato hukumar ƴan sanda ta mai da shi, ta yi gabatar da shi, ta gurfanar da shi gaban kotun chief magistrate ta malumfashi domin shi ma ya ansa tuhumar da ake mashi ta haɗa kai da kokari na fata sunan ƴan sanda da cin hanci da rashawa, laifukan da aka caje shi kenan. Kuma zuwa yanzu an gabatar da shaidu a kan shi, abinda ya rage yanzu ya gabatar da shaidun shi na kariya halin da ake ciki kenan yanzu.
Har yanzu kana bin kadin shi neman haƙƙin su waɗannan al'umma da kake kariya?
Eh, kwarai da gaske ina bin kadin haƙƙin su, don su saboda ban je wannan kotun ba, amma ina bibiyar abubuwan da ke faruwa a kotun.
Kwanakin baya ka yi kira ga su kotu da su duba wannan abu da idan rahama domin adalci. To ya zuwa yanzu ya kake ganin adalcin su waɗannan kotu? Kuna samun gamsuwa da irin yadda abubuwa suke tafiya a kotun?
Kware da gaske, kamar yadda dama kowa sani, kotu gida ne na adalci, gida ne da ke tsammanin adalci baki daya. Kuma na san kotunan suna iyakar bakin kokarinsu a wajen tabbatar da cewa kowa ya samu adalci. So ina da yakinin cewa kotu za ta yi adalci akan wannan shari'a da ake ciki. Har ila yau kuma abin da na manta ban bayani ba shine har yanzu mu shari'a mu da wacce na shigar a mamadinsu tana nan har yanzu, bata shafi wacce ba, saboda wacce ta ƴan sanda ce wacce suka zo suka shigar. Zamu koma zamu ci gaba da shari'ar mu wacce ni nake a ciki, wacce laifukan da na zana akwai wasu a ciki wanda ake cajin su, yanzu akwai wanda kuma ba su ciki. Zamu je mu bi kadin wannan tamu mu ma in Allah ya da, mu tabbatar cewa kotu ta samu ta yi adalci akan wannan shari'a baki ɗaya, su wa'annan mutane a yi musu adalci. So kama sun da aka yi aka tsare su, ana binciken su a nan a wajen hukumar ƴan sanda, wato sashin sa zirwa bincike na laifuka, wato CID a nan Katsina, shi ya kawo mana tsaikon ci gaba da wannan shari'a. Dan an tsare su, su ƴan sandan da su kushi wannan farar hulan wato kabirbala, aka yi tai musu ana ta bincike akan wannan, wanda ƙarshe ta kai ga dai ga su shi wannan an sallame su ƴan sandan, shi kuma nan gashi an gabatar da shi a gaban kotu.
Al sauraro, idan Allah ya kai mu daga mako mai zuwa, za mu yi muku abin da ba mu taɓa yi cikin wannan filin ba. Akwai wasu gungun ƴan fashi da makami da suka addabi mutane akan hanyoyi a tsakanin Gwarzo zuwa malumfashi zuwa Kankara da wannan karkara waɗanda aka damƙe su. Mun tattauna da su waɗannan ƴan fashi da makami kan abin da ya sa suke ɗaukar bindigogi suke tara hanyoyi suna yi wa mutane fashi. A madadin Mahmud Ibrahim Kwari da kuma Zaharuddin Sani, Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar mu huta lafiya.
A kasance da mu ranar Litinin shirin safe domin jin wani sabon shiri. Batun daftarin kasafin kuɗin baɗi da gwamnatin tarayyar Najeriya gargashin shugaba Muhammadu Buhari ta amince da shi yana ɗaya daga cikin rahotanni da wasu jaridun arewacin Najeriya suka yi nazari a kai.
Da jaridar Blueprint za mu fara sharhin jaridun wannan mako da ɗaya daga cikin manyan labaranta da ya ambato mai martaba sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sanusi na biyu, wanda kuma tsohon gwamnan babban bankin Najeriya ne, yana cewa Najeriya ta riƙa tafka asarar dalar Amurka sama da miliyan 1,000 a duk ƙarshen wata. A lokacin da Dr. Goodluck Jonathan ke shugabantar ƙasar, a can ɗaya gefen kuma jaridar ta Blueprint ta ba da labarin yadda wani ma'aikacin kashe gobara ya rasa ransa, sannan wasu mutane biyar suka jikkata a lokacin da suke ƙoƙarin kashe wata gobara da ta tashi a kasuwar Onacha da ke cikin jihar Anambra. To ita ma dai sabuwar jaridar Daily Stream ta ambato shugaban kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya ne, gwamnan jihar Borno Alhaji Kashim Shatima, yana yin Allah wadai da waɗanda suka tada rikicin garin Onacha da ya yi sanadiyar ƙona wani masallaci tare da jikkata wasu ‘yan arewa da dama. A can ɓangare guda kuma jaridar ta Daily Stream ta ambato tsohuwar ministan kuɗin Najeriya ne, Dr. Ngozi Iweala, tana roƙon gwamnatin Najeriya da ta kira gwamnan jihar Edo Adams Oshomale akan kazafin da tace yayi mata na hada ta da badakallar bacewar kudaden sayan makamai haddala Amurka miliyan 2000 da miliyan 100. Kungiyar Boko Haram ta sake kai hari a garin Chibok dake cikin jihar Borno. Wannan na daya daga cikin manyan labaran jaridar Leadership. Jaridar ta ce bayanan da ta samu daga kungiyar nan ta masu fafutukar ganin an dawo da ƴan matan Chibok sun nuna cewa sabon harin da ƴan kungiyar Boko Haram suka kai garin Chibok yayi sanadiyar kona gidaje da dama. A wani labarin kuma jaridar ta Leadership ta bayyana cewa wani kwamitin binciken da jihar Benue ta sanya ya gayyaci tsohon gwamnan jihar Benue Mr. Susuan da ya bayyana a gaban shi dangane da zargin da ake masa na bacewar wasu makudan kudade a lokacin da yake gwamnan jihar ta Benue. Babban labarin jaridar Daily Trust kuwa shine gwamnatin Najeriya ta fitar da kasafin kudi na naira trillion 6 na shekara ta 2016 mai zuwa. Kasafin kudin dai ya zarce na shekarar bara da kashi 15. A ƙarshe dai da jaridar ta Daily Trust za mu kammala da wani labarin ta da ke nuna yadda wani direban tasi da kuma ɗan kabu-kabu ko kuma a caɓa suka rasa ransu a lokacin da suke layin man fetur a garin Ilorin fadar gwamnatin jihar Kwara. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Karfe 2 da kusan minti 26 na dare agogon Washington DC, ga ra'ayi daga bakin mai shi.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Abubakar Umaru daga Jamhuriyar Niger, mazaunin Birnin Accra, Ghana. Ra'ayina shine ina ƙara jaddadawa ga shugaban ƙasa Muhammadu Isu ya yi aniyar cewa lalle amanar talakawa tana kansa, ya yi aniyar ya yi faɗin da cewa lalle kuma amana abokan shi suna nan tare da shi insha Allah. Kamar Muhammadu, kamar Muhammadu suka kama suka kulle, bai yi laifin zaune da na tsaye ba. Lalle ko shakka babu, shi Allah yana tare da mai gaskiya. Ai ko suke cewa an Muhammadu agola ne, insha Allah. In dai malama addini suna addu'a na sunna, to in Allah ya yarda Muhammadu sai ya yi mulki Niger insha Allah. In dai muna da rayuwa, kai ko Muhammadu Isu ki talaka da ba kai musu kokari ba, in Allah ya yarda nan gaba kuma kai ba za a zaɓe ka ba insha Allah. Ba mu kuri da kowa sai Allah ta'ala, amma ba a kama mutum ba ko an kama kaza ma ya mai wani tambayoyi ba, saboda shi yana agola.
Masu aro ga shirin mu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki daya.
Majalisar Wakilan Amurka ta amince da wani ƙudurin doka da zai haramta waɗanda suka ziyarci ƙasashen Iraki da Siriya cin gajiyar shirin nan da akan ba wasu marasa visa damar shiga ƙasar. Ƙudurin ya mai da hankali ne kan tsarin ƙyale marasa visa daga ƙasashe 38 da Amurka ta amince da su su shiga ƙasar ba tare da karɓar visa ba daga wani ofishin jakadancin Amurka, inda za a basu su zauna har na tsawon kwanaki 90 ko ƙasa da haka. Jami'a a Faransa na binciken wasu sojojin ƙasar su hudu da ake zargin sun aikata laifukan fyaɗe a kan yara ƙanana a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, inda Faransa ta tura dakaranta domin gudanar da ayyukan wanzar da zaman lafiya. Rasha ta ce a karon farko ta yi nasarar kai hari a kan wata tungar 'yan ƙungiyar IS a arewacin Siriya.
Tamadalla, da haka Allah ya kama ƙarshen shirin a hantsin nan, sai kuma can da la'asar za ku sake jin mu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu ƙatara ciki har da shirin himma ba ta garago na Ladan Ibrahim Ayawa. Kamin na madadin dukkan abokan aiki musamman Muhammadu Lalo da Cuba Hero Dedone da kula da aikin gabatar da shirye-shirye mu da ma injiniya Charles Hall zai rika masa, a nan ne Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.